This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Hawwa Sharaf da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 27 ga watan wato Yunin shekarar 2024. Kafin ku ta abin da muke tafa da su, Hawwa mukanin labarai.
To Sarfili, wani matashi ne dan kasar Congo ya roƙi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba da ya samar da kariya ga yara a ƙasarsa ta Congo. Pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudirin majalisar dokokin Amurka. Tsohon shugaban kasar Farisa wato Iran Hassan Rouhani ya tabbatar da mara baya ga dan takara mai ra'ayin kawo sauyi Masoud Pezeshkian.
To kanin labaran duniya kenan aka saurara. Da safiyar jiya Laraba ne gobara ta ci a sabon matatan man fetur ta Dangote, sai dai an ce ba ta yi illa ga kamfanin ba, amma wasu na ganin
to wannan zargi din da kuma wannan gobara da ake gani ne waye Allah yana iya kasancewa zagon kasa ne a karya burin shi na samar da mai da ake amfani da shi a cikin gida.
Haka kuma za a ji cewa yau Alhamis ne ƴan takarar neman shugabancin Amurka za su fafata a muhawarar farko da yammacin yau Alhamis. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma ya tafara shirin domin iyali wanda a yau zai duba illolin miyagun ƙwayoyi ga iyalai a wannan zamani, wanda Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba, Pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudirin majalisar dokokin Amurka da ya kira a gudanar da bincike kan zarge-zargen katsalandan da almundahana da aka alakanta da zaben majalisar wakilan Pakistan na ranar 8 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan da ke Islamabad ta ce mun yi imani an kuskuro a lokaci da ma abin da kudirin ya kunsa, kuma ya yi hannun riga da kyakkyawar alakar muta kasa da kasa. Sanarwar ta kara da cewa kudirin ya samo asali ne bisa guguntacciyar fahimtar yadda yanayin siyasa da lamarin zaɓe yake a Pakistan. Mai da martanin da ya zo ne kwana guda bayan da majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a mai rinjayen 368.7 a ranar Talata domin inganta kudirin da ya nemi gudanar da cikakken bincike mai zaman kanshi a zargin yin katsalandan daga kurakurai a zaben da aka gudanar a ƙasar ta Pakistan. A ranar Laraba ne tsohon shugaban ƙasar Farisa wato Iran Hassan Rouhani ya tabbatar da mara baya ga ɗan takara mai ra'ayin kawo sauyi Masoud Pezeshkian kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasar da zai yi mai gurbin marigayi Ibrahim Raisi. Rouhani mai sassaucin ra'ayin siyasa wanda ya gabata Raisi a shugabancin ƙasar ya ce Pezeshkian mai ra'ayin kawo sauyi ɗaya tilo a jerin 'yan takara yana iya cire tarin takunkumai da ya zarge wuyan tattalin arzikin ƙasar tun bayan rugujewar yarjejeniyar da aka kulla kan batun makamin nukiliya. Rouhani ya faɗa a ranar Juma'a cikin wani saƙo ta faifan bidiyo da aka wallafa a wata mujalla ta kawo sauyi ta Sharga da ake wallafawa a kullum, cewa ya kamata su zaɓi wanda ya tsayi wajen cire takunkuman da aka ƙaƙabawa al'ummar Iran tare da kamba mahalayyar Pezeshkian ɗin na gaskiya da riƙon amana. Rasuwar tsohon shugaba Raisi a wani haɗarin jirgin sama mai saukar angulu a watan jiya dai ya kawo batun gudanar da zaɓen. A jiya Laraba, shugaban tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce an samu muhimmin ci gaba a batun damuwar Isra'ila game da shigar makaman Amurka cikin ƙasar ta Yahudawa. An cire duk wani tasgaro da magance duk wani tarnaƙi domin ci gaba akan al'amura daban-daban, musamman kan batutuwa da suka jibinci na ƙarfafa runduna da samar da makamai, cewar Gallant bayan kammala wani taro a fadar White House tare da mai baiwa shugaba Biden shawara akan tsaron ƙasa Jake Sullivan. To a farkon makon nan ne Gallant ɗin ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren ma'aikatar tsaro Lloyd Austin. Amurka dai ita ce uwar ɗakin samarwa Isra'ila makamai, amma ‘yan makonnin nan Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi ƙorafi kan abin da ya kira tafiyar hawainiya wajen samar masa da makamai cikin watanni da dama. Jami'an Fadar White House sun ce sun yi mamakin kalaman na Netanyahu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Nan jima kaɗan haurar sake da labarai. Kafin nan da safiyar jiya Laraba ne aka waye gari da samun tashin gobara a sabon katafaren matatan man fetur ta Dangote da ke Lagos. Sai dai kamfanin ya fito ya bayyana cewa gobarar ba ta haifar da wata illa ga kamfanin ba. Lamarin da wasu 'yan Najeriya ke ganin tamkar wani yunkurin zawon ƙasa ne ga kamfanin. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin na ɗauke da cigaban rahoton.
Kodayake kokarin jin ta bakin masu magana da yawun kamfanin na Dangote ya citira sai dai a wata wasiƙa da bangaren hulɗa da jama'a na kamfanin Dangote ta aikawa ƴan jaridu ciki har da murya Amurka na cewa gobarar wanda aka kashe ta tun da sanyin safiya ba ta yi illa ga kamfanin ba, kuma babu wani ma'aikacin kamfanin da ya samu rauni ko rasa ransa. Mai magana da yawun kamfanin na Dangote Anthony Chijina ya ce hukumomin kamfanin na gudanar da bincike a kan wannan lamari da ya auku na gobaran. Wannan gobara ta auku ne a daidai lokacin da ake cacar baka tsakanin kamfanin na Dangote da manyan kamfanonin samar da man fetur na ƙasa da ƙasa da kamfanin na Dangote ya zarga da yi masa zagon ƙasa wajen hana shi sayan ɗanyen man fetur na Najeriya. Labarin da ke sanya shi zuwa har ƙasar Amurka domin sayan ɗanyen man fetur da zai sayar a ciki da wajen Najeriya. Dr. Dauda Muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki ne da suka jari.
To muna ganin dai ya kamata a ce gwamnati ta ciki wannan zanci na wannan zagon kasan, wanda kuma gaskiya idan aka samu wannan haka to ya kamata a dauki kokarin mataki, saboda kaga samar da wannan ma'aikatan zai iya taimakawa rage mutane marasa aikin yi, sannan kuma akwai amfani za a ci gajiya waɗanda suke kewaye da wannan masana'anta da kuma wasu abubuwa da take fitarwa, wanda yake a hanyar fitar da man fetur za a iya samun wasu abubuwa masu amfani.
A zamanin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne da aka kaddamar da kamfanin na Dangote. Kodayake bai fara aiki ba gadan-gadan sai a kwanakin nan tare da sarrafa man fetur na diesel da na jiragen sama. Har yanzu dai kamfanin na Dangote bai fara sarrafa man fetur na ababen hawa ba, balle sayarwa a cikin gida. Abinda kuma masana ke ganin na cikin matsalolin da kamfanin ke fuskanta daga gwamnati da kuma kamfanonin ƙasa da ƙasa wanda suka yi kaka gida a harkokin man fetur a Najeriya. To ko ina mafita kenan da Dauda Muhammad Kwantugura masanin tattalin arziki ne da suka jari, wanda ya ce dole ne hukumomi su tashi tsaye wajen marawa kamfanonin cikin gida baya.
To wannan zargi din da kuma wannan gobara da ake gani, waya Allah yana iya kasancewa zagon ƙasa ne don a firgita shi ko kuma a karya burin shi na samar da mai da ake amfani da shi a cikin gida. Kuma wannan kalura ba sabon abu ne a Najeriya, an sha samun ire-iren wa'annan na zagon ƙasa.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko barar da kamfanin na Dangote yayi zai sanya hukumomin Najeriya ƙara ɗaukar mataki na bada kariya ga kamfanoni na 'yan ƙasa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawata da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Laraba, shugaban Ukraine ya ziyarci dakarun shi da ke filin daga a yankin gabashin Donetsk, inda suka rika gumurzu mafi kamari ta sama da ƙasa da dakarun Rasha. Kafin da Ukraine din ta amshi makaman da aka yi mata alkawari daga yammaci, har an fara yin galaba a kanta a batakashin da aka rika gwabzawa a yankin, inda Rasha ta rika hankoran kama ƙarin yankunan ƙasar ta Ukraine. A yayin ziyarar tashi, shugaban Volodymyr Zelensky ya samu rakiyar sabon kwamanda na haɗaɗɗiyar rundunar dakarun ƙasar, Brigadier General Andriy Hanatov. Wani matashi ɗan ƙasar Congo ya roƙi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba da ya samar da kariya ga yara a ƙasarsa, inda rikici tsakanin sojoji da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a gabashin ƙasar ke ƙara ƙamari yana kuma ƙarewa a kan yara. Yaran ɗan shekaru 6 wato 16 a duniya ya miƙa ƙoƙon barasa ga taron kwamitin tsaron, tare da mai da hankali akan abin da ya shafi yara da rikice-rikicen ɓangarori masu ɗauke da makamai ta bakin mai yi masa tafinta, inda ya neme su baki ɗaya da su miƙe aiki su kare hakokin yara a duniya baki daya da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Ko a bara sai da Majalisar Dinkin Duniya ta tantance mummunan cin zarafin yara kusan 4000 a ƙasar Afirka ta Tsakiya, inda kungiyoyi masu dauke da makamai suka shafa shekaru suna dauki ba dadi da sojoji a kokowar samun iko akan dimbin albarkatun ƙasa. A bara kungiyoyi masu dauke da makamai sun dauki yara sama da 1800 suka jefa a cikin su, cewar wani rahoton shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya da ya tantance cin zarafin da ake wa yara.
Labaran duniya kenan aka sarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Da yammacin yau Alhamis ne manyan 'yan takarar neman shugabancin Amurka Joe Biden da Donald Trump za su fafata a muhawarar ta farko a wannan kaka ta zaɓe. Daga Atlanta, wakilin muryar Amurka Kola Yu ta duba mana abin da za mu yi tsammani daga muhawarar a wannan rahoton da Maryam Dauda ta karanto mana.
Donald Trump da Joe Biden za su yi muhawararsu ta farko a kan yakin neman zabensu, inda kowannensu ke fadawa masu kada kuri'a cewa zaben ɗayan zai zama babban kuskure. Trump ya ce Biden yana lalata ƙasar.
Inflation is raging, crime is out of control. Europe is in chaos, the Middle East is exploding.
Donald Trump ya ce farashin kayayyaki sai hauhawa yake, ana samun masu aikata manyan laifuka na wuce gona da iri, ƙasashen Turai na cikin rudani, gabas ta tsakiya na fama da rikice-rikice, Iran na ƙara samun ƙarfin gwiwa, China ta ɗauko hanya, sannan wannan shugaban na jan mu zuwa ga yakin duniya na uku. A nashi bayanan, Biden ya ce Trump zai maida kasar baya.
All progress, all freedom, all opportunities at risk. Trump is trying to make the country forget.
Biden ya ce duk wani ci gaba, duk wani ƴanci da dama da ake da su suna tattare da hadari. Trump yana kokarin ganin kasar ta manta da yadda abubuwa suka kasance a cikin duhu da rashin tabbas a lokacin da yake shugaban kasa. Ba za mu taba mantawa ba. Kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa 'yan takara na tafiya keke-da-keke, abinda ke kara jan hankalin jama'a a muhawarar da za a yi, a cewar farfesa a fannin aikin jarida na jami'ar Northeastern Alan Schroeder.
Well, I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates, both in terms
of the opportunity. Ina ganin hakan zai kara nawaitawa 'yan takarar biyu ta fuskar damar da muhawarar za ta ba su da kuma hadarin da ke tattare da muhawarar. Wannan muhawarar da za a yi ta bambanta da sauran, inda za ta hada shugaba mai ci da kuma tsohon shugaban kasa, a cewar farfesa a fannin sadarwa ta jami'ar Pennsylvania Kathleen Hall Jamison.
So the public is more knowledgeable about both of these candidates
tace to jama'a na da masaniya akan dukan waɗannan 'yan takarar a matsayinsu na mutane, ta yi wasu fa sanin halayensu da ɗabi'unsu. Amma a bana, saboda shekarun 'yan takarar biyu, akwai buƙatar koda kana tunanin ka san abubuwa da yawa akan dukan 'yan takarar, wanda ba mamaki a bana ka sani, za ka iya cewa shin tunaninsu da hankalinsu sun cancanta da zama shugaban Amurka? Muhawarar siyasa ta kunshi bayyana sako da ra'ayi, a cewar masanin harkokin siyasa Brett O'Donnell.
You've got to drive a message consistently across the debate.
O'Donnell ya ce, dole ne ku tura sako akai-akai a lokacin muhawarar, amma kuma kana so ka yi amfani da wannan damar ka bayyana wani muhimmin abu wanda 'yan jarida za su maida hankali a kansa, wanda kuma zai baka damar yin tasiri a muhawarar. Wannan ce za ta zama muhawarar shugaban ƙasa ta farko a tarihin Amurka, inda ba a tsaye da Trump ko Biden a matsayin 'yan takarar jam'iyyarsu ba a hukumace. Ba za a yi wani jawabin buɗe zaman muhawarar ba a daren yau Alhamis, sannan za a kashe na'urar ɗaukar magana ta 'yan takarar biyu idan ba lokacin yin bayaninsu ba ne.
To a gaida Maryam Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1 da kusan minti 15 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka mai ba.
Kan shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa
mata ne wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aikin komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun ko mutane wanda ana ganin su kamar kamilallun mutane
me ya kawo damuwar zamantakewan aure
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya wani bincike da aka gudanar a baya-bayan nan dangane da shan miyagun kwayoyi a Najeriya na nuni da cewa an samu karuwar mata da suka hada da matan aure da ke shiga shan miyagun kwayoyi a arewacin kasar. Bisa ga binciken, ana samun mata biyu daga cikin mutane uku da suka shan miyagun kwayoyi yayin da ake fargaban cewa mai yiwuwa ne a halin da ake ciki yanzu a iya samun mata hudu daga kowane gungun mutane biyar da suka yi nisa a shan miyagun kwayoyi da suka hada da matasa da kuma matan aure ko kuma matan da suka manyanta. Ganin munin lamarin shirin domin iyali hada kan masu ruwa da tsaki da nufin neman masababin wannan bala'i da kuma matakan shawo kan lamarin. Bakin da muka gayyata sun hada da Dr. Zara Yusuf, shugabar wata kungiya da ke kula da mata da kananan yara a Damatur jihar Yobe. Da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai, shugabar kungiyar mata mai tarbiya a jihar Kano. Sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. Hajiya Aisha ta fara da bayyana munin lamarin a tattaunawa da wakilinmu a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta jagoranta.
Ita dai harkar shaye-shayen nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda tun ana yin ta kaman wasa yanzu gaskiya abin ya shige misali yanda kuke tunani. Idan za a ce yau dan ana tunanin maza ne suke yi yanzu kuma mata ne suke yi. Akwai matsala kenan tunda ita mace ai uwa ce kuma ita ce mai ba da tarbiya ya za a yi wanda yake ba da tarbiya yanzu kuma ya gurbata tarbiya ta ina za a samu al'umman da ake nema da ake cewa yara manyan gobe ta ina za a same su saboda haka harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa ko kuma ya ma zama mana masifa kuma idan bamu tashi tsaye akan shi ba wallahi za a taba haifan ƴaƴa marasa ido ne saboda kai kina gyara anan kina tufka anan ana warware miki a can gurin duk yayin da aka ce mata aure a ce ke kike shaye-shaye to akwai matsala idan na fara bayani sai in kai miki dare ma ina miki bayani a gurin anan gurin saboda sai ki mamaki ta ina ma suke samun kayan shaye-shaye wato ba ta fita mata kulle ci amma sai ki ji kawaye an kai miki talla ko a gidan biki wani san zaki ga an dan makale shi a jaka in an ga ke irin ɗan group ce kina yi sai a miki sallama da shi mata aure in kika tambaye ta me yasa take shaye-shaye su ce miki tana sha ne saboda ta cire bakin ciki da yake damun ta in takeice miki ma wani wallahi wasu ma iyayen su suke sayarwa a cikin gidajen su suka koyi sha idan wanda zaka zauna da su kai cases saka da su su kawo korafi tunda harka ce ta tarbiya ta yaya za a shawo hankalin wanda yake ciki sai je ka ce wata in ta fara baki labari za ta ce kake bari ma mahaifiyarta ta ji mahaifiyar ce ma mai sayarwa
akwai waɗanda ke cewa talauci ya saki sa mata shiga wannan harka gadan-gadan kina ganin da gaskiya anan
su dai da suka ce talauci amma ni ban ga mai hada talauci da sai da abin da zai zama maka illa a rayuwarka ba abin da zai kashe ka abin da zai canja maka rayuwa ko ka zama mahaukaci ka zama baka da amfani a duniya shi talauci da ake magana ai babu na kasashe aka ce sai ka sashe idan har zaka yi sana'a ban yi tsaman wannan ce sana'a da zata sa wai kai wani arziki ba kawai dai ra'ayi ne da suka sa kansu a ciki idan sun yi shaye-shayen suna mantawa da bakin ciki suna ganin sun tafi wata duniya daban in suka tashi suka bude idan su zasu tashi wai kamar irin fresh sun manta duk wani bakin ciki da yake damun su shine kawai dalilin da yasa suke wannan abu su kuma masu sayarwa suna ganin hanya ce kamar da yake magana wata kilta samu shine suke amfani da shi in na ga miki irin kudin roban maganin da aka ce mi yake da suna abin da suke shaye-shaye ko kwanaki an kama wasu robobi na magunguna ba dai rike sunan su ba irin ko kowace roba 1700
a wannan yanayi na rashin kuɗi
wallahi wai 700 kuma mata ne suke sha dan wanda ma ya kawo min da evidence da komai cewa yayi ai wata yabi ma ya raka domin ya tabbata cewa yes matan ne suke sha mata ga su nan a gurin suna layi layi suna siya.
Dr. Zara Badan zo gare ki, kina da kungiya da ke kula da mata da yara kuma kin fito daga shiyar da za a ce tsaro ya kawo muku damuwa na sosai har kuke da matsugunai ko na ɗan gudun hijira da yawa. Yaya kike samun labarin amfani da kwayoyi ko da likita ya bada izini ko kuma waɗanda ke fita su saya don su sauya yanayin halayensu?
Kamar yadda kika yi magana zan ɗora ne daga inda ita malama Aisha ta yi magana. Da dai muna gani muna ji ana cewa a Kano mata suna shaye-shaye. So hakan nan muna gani muna ji auto wannan wani irin abu ne zuwan wannan gudun hijira da kuma insurgency na Boko Haram da suka hadu mutane sun zo sun gaggarwaye da mutanen kauye da mutanen yan binni sun hadu wannan yasa akwai wasu ƴaƴan da suka taso ba su da wanda yake musu
fada
yawa ba wanda yake tsawatar musu da duk abin da suke yi kuma ya zamanto ana samu group na mutane so waɗannan an ce za su sa su a fannin wannan rashin tsaro nan ne ya jawo su amma yazo ya zamanto abin ya zama fitina kamar yadda ta faɗa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mata ne waɗanda suke ba su da matsalan komai mazajin su ma masu kuɗi ne mata ne waɗanda irin su anti masu zama a gidan nan wanda ba su ma zuwa ko ina
ba aikin
komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun kamar can ne na network ne na mata wanda duk ko a ina suke sun ga kansu sun sani so akwai ranar da muna tafiya a cikin mota mun zo irin roundabout na cikin gari haka kawai sai muna tafiya da wani colleague dina zamu je irin kin san alloran dabbobi muna yi da sassafe ne because ni likitan dabba ce to da yawanci zamu yi abubuwan treatment na dabba da safe muna tafiya sai muka ga an jefar da goran magani hakan nan sai colleague dina ne ya ce kin ga abin da aka jefar nan nace eh yace to wallahi kwaya ne wannan ne syrup ne muna sai muka yi roshin muna wuce sai muka ga mata ne wanda mun sani kuma mun san su ko mutane wanda ana ganin su kamar kamilallun mutane mata ne wanda suna da ƴaƴan su waɗanda ana ganin kamar su
ana ganin su da kima a cikin al'umma
kuma an ga sun fito ne daga gida mai tarbiya so gaskiya wannan abin kamar yanda aka faɗa wai sai a ce wai mata suna sha saboda wasu manta damuwar su so zan fito daga fanni na wajen abubuwa na cin zarafi tunda kungiyana yana dama yana da wanda wannan daman abin da yake kawo yawanci ake cewa mata tunani yake sa su suke shaye-shaye quite sure ba ƙarya bane akwai waɗanda damuwa kin san al'umman mu na arewa mun tashi da wani tarbiya na cewa ba a yadda mace ta fitar da muryanta ta faɗi matsalolinta ba so dole sai dai ta taune shi ita kadai ta cinye shi a zuciyarta ko kuwa ta yi haƙuri ta zauna da halin da take ciki so wannan ya sa yanzu da yake mutane kansu ya waye sai aka samu ɓata gari a cikinmu waɗanda suke amfani da wannan damar mace za ta zo kamar ta yadda da ke za ta zauna ta gaya miki matsalanta ga abin da yake damunta kuma miji yana kokari ya ci zarafinta ba tare da taje ta faɗa ba za ce ki zauna saboda ƴaƴanki da sauransu za a kawo mata wasu dalilai wanda zai sa ta dole su zauna gidan aure to the only abin da za ta yi option din shine ta samu irin waɗannan mutanen za su ba ta option to tun daga shi nan ke baki da yanda zaki wai na din kika sha wannan abubuwan zaki daina tunani zai dauke miki tunani so kin ga wannan shine wannan hujja wanda a guri na shi ma ba hujja bane amma wannan shine za a ce contributing factor kamar shine abin da ya jawo
mata suke ba wai talauci din da ake cewa
babu ai talaka ba zai iya ma sayan wannan magani ba because yana da
ga Aisha ta ce wajen 700 guda daya
mutum da yake da 700 na sayan magani zai je sai abinci ne ba magani zai sha ba so waɗanda ma suke da koshi ne ma ba su da ma matsalan komai na harkan tattalin arziki su suka fi shan abu amma ya zama musifa ne
bari zo gare ka Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai kai da tijo ne kuma na san kana da iyali kwarai ka auren ma da ƴaƴa da sauransu ka samu ire-iren waɗannan ƙorafe-ƙorafen na cewa mata a cikin gida suna shan miyagun ƙwayoyi
ƙwarai kuwa babban dalili ne a fahimtata ba wani abu ne yake kawo wannan matsala ba ko tushen matsalan ba ko ulmin uba'is matsalar ba illa jahilci domin duk inda ka karkato in kai maganar talauci ai mai ilimi ba zai zama talaka ba in kai maganar damuwa ai damuwar saboda rashin ilimi ne har yasa ya saka damuwa bai tunanin cewa addinin su zai iya murmura su damuwan ba bai tunanin cewa ma in ma ba zai wajen malamai wajen addini ba kila shugabanni magabatan su za su iya warware masa ko za su iya warware mata matsalarta ta shiga damuwa kwa to me ya kawo damuwar zamantakewar aure zamantakewar irin nan shi ma kanshi an yi shi a bisa jahilci ne duhu ne fake dukan duhu kun wanda za a yi duhu na dukan duhu akai ga gaci dole a samu matsala a hanya
to lokaci yayi halin nasu sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar da kuma wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar da Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to wannan hakiki a gaida alheri kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma wannan karran a takeici
to sarfila a takeici a jiya Laraba ne Pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudurin majalisar dokokin Amurka da ya kira a gudanar da bincike akan zargin katsalandan da almudahana da aka alakanta da zaben majalisar wakilan Pakistan na ranar 8 ga watan Fabrairu Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan da ke Islamabad ta ce mun yi imani an kuskuro a lokaci da ma abin da kudirin ya kunsa kuma ya yi hannun riga da kyakkyawar alakar mutta kasa da kasa A ranar Laraba ne tsohon shugaban kasar Faransa wato Iran Hassan Rouhani ya tabbatar da mara baya ga dan takara mai ra'ayin kawo sauyi Masoud Pezeshkian kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasar da zai mai gurbin margayi Ibrahim Raisi Rouhani mai sassaucin ra'ayin siyasa wanda ya gabata Raisi a shugabancin kasar ya ce Pezeshkian mai ra'ayin kawo sauyi ɗaya tilo a jerin yan takara na iya cire tarin takunkuman da aka zarge wato da ya zarge wuyan tattalin arzikin kasar tun bayan gurgujewar jijiyoyin da aka kulla kan batun makamin nukiliya A jiya Laraba shugaban tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce an samu muhimmin ci gaba a batun damuwar Isra'ila game da shigar makaman Amurka cikin kasar ta Yahudawa. An cire duk wani tsasgaro da magance duk wani tarnaƙi domin ci gaba akan al'amura daban-daban musamman kan batutuwa da suka jibanci na ƙarfafa runduna da samar da makamai cewar Gallant bayan kammala wani taro a fadar White House tare da mai baiwa shugaba Biden shawara kan tsaron ƙasa Jake Sullivan. A ranar Laraba shugaban Ukraine ya ziyarci dakarun shi da ke filin daga a yankin gabashin Donetsk inda suka rika gumurzu mafi kamari ta sama da ƙasa da dakarun Russia kafin da Ukraine din ta amshi makaman da aka yi mata alƙawari daga yammaci har an fara yin galaba a kanta a bata kashin da aka rika gwabzawa a yankin inda Russia ta rika hankoran kama ƙarin yankunan ƙasar ta Ukraine Wani matashi ɗan ƙasar Congo ya roƙi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba da ya samar da kariya ga yara a ƙasarsa, inda rikici tsakanin sojoji da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a gabashin ƙasar ke ƙara ƙamari yana kuma ƙarewa a kan yara.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai a tare maimaicin shirin an jima kaɗan da hantsi. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa Sharif ta yi gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Talaston. Ni Sarfil Hashin Gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.